أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأتم المرسلين، حبيب إله العالمين، أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها المسلمين، muna jaddada godiyanmu ga mahallicin kowa da komai wanda ya halice mu, ya rayar da mu, kuma ya bamu samun damar haduwa da ku a cikin wannan darussa masu tarin albarka. Darussa wanda suke fahimtar da mu aqida kikkiawa wadda Allah subhanahu wataala yake so mu yarda da ita. Muna fata Allah ya sa mu dace da kikkiawar rabo a wannan duniya din, da kuma kikkiawar rabo a ranar lahira bi haqqi Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Yau musulmi, a yau bahasin da za mu yi ya shahi kenan matlabi ko kuma zance na uku wanda muke son mu kawo, shi ma dangane da abin da ya shahi mutuwa, amma bahasin tsoro ne na mutuwa. Muna son mu san me yasa dan adam yake jin tsoron mutuwa. Kai a yanzu dan uwana, idan an tambaye ka me yasa kake jin tsoron mutuwa, na san tabbas kana da naka amsoshi. In ka koma ma rayuwarka, kana jin me yasa kake jin tsoron mutuwa? Dan ana samun duk al'umma musulmi da waɗanda ba musulmi ba, ma'ana daddai halitta wanda Allah yayi mutane ne da wanda ba mutane ba, suna jin tsoron mutuwa, suna jin tsoron karewa. To a yau muna son mu yi bayanin me yasa mutane suke jin tsoron mutuwa. Mu muyi bahasi kan kanmu, mu mutane, ba ruwanmu da zancen dabbobi ko wasu halittu daban, me yasa su suke jin tsoron mutuwa? Mu yanzu ba kanmu amsa, me yasa muke jin tsoron mutuwa? Wani yana iya samun amsa, amma wani tana yiwa bai san amsa ba, bai san me yasa yake jin tsoron mutuwa ba. Shi dai ya samu kanshi tunda Allah ya halice shi, bai san ya mutu, bai san ya rasa ranshi. Kai ba ma bai san ya rasa ranshi ba, bai san wani abu ya dan tsokane shi kadan, zai shi rayuwar shi bai jin dadi, kwata kwata zai shi ya rude, bai san komai na fitina ya shahe shi. Shi yasa ma daidai da imtihani kana gani yana ruda shi, kamar da kake samu tun yana karami. Haka yake, muna tuni dan karamin da ciwo in muka ji muna kanana, sai mu diba mun kawo karshe mutuwa ce saboda tsananin tsoro. Har dai ya kasance mu saba ashe wannan ciwo ne kawai zai zo ya wuce. Amma duk da haka nan, har zuwa girma, wasu rashin lahiyoyi in zai suka samu mutum, musamman in suka jiba ba samu mutum ba, suna samu mutum sai gani ya fara jin tsoron, ka aje mutuwa zai, shi dai ka aje mutuwa zai, saboda bai san mutuwa. To yanzu amsa shine, mu sani muna da abubuwa da dama wanda su ne dalilin da suke sa mutum ya ji tsoro. Zamu fara bayani daki-daki, sai mutum ya saurara shi. Ƙarshenta mutum yana da ɗaya daga cikin irin wannan abubuwan, shi yasa yake jin tsoron mutuwa. Wannan babu shakka. Na ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu sani, mu sani cewa mutum yana jin tsoron mutuwa ne saboda rayuwar lahira a wurin shi ba bayyana take ba. Bai san me zai tarda ba. Wannan kenan ga wanda ya yi imani da ran lahira din. Muna magana ne kenan ga wanda ya yi imani akwai ranar lahira, akwai ranar kiyama tana zauwa. Amma mene matsalar shi? Bai san ba shi wani irin rayuwa zai tarda. Shi zai zama dan aljanna ne ko zai zama dan wuta ne? Shi dai a wurin shi abin alullube yake. Bai iya gane hakikanin me zai tarda a wurin Allah. Sannan kuma wani daga cikin abubuwan, mutum ya san da cewa balaguro ne zai yi, tunda wannan wata tahiya ce, wata sabuwar tahiya ce zai yi. Kamar yadda ka san mutum ya tashi daga wani gari zai je wani gari, to wannan daga wata duniya ne zuwa wata duniya daban. To zai ta shi kadai ne, zai bar ƴaƴan shi in mai ƴaƴa ne, zai bar matar shi in mai mata ne, zai bar iyayen shi in mai iyaye ne, za ta bar mijinta in mai aure ce, za ta bar iyayenta, ta bar ƴan uwanta, ta bar duk wani nata. Yanzu ita kadai ce za ta hiya, ba kamar nan a nan duniya ba, kana da damar ka shirya ka ce to, saboda ma ka samu abokin tahiya wanda zai taya ka hira. Har shi samu wasu al'ummu da suka ga mutuwa, musamman wanda suna ganin su jinin sarauta ne, a wasu kabilu da aka yi cikin duniya. Wala'alla ma har yanzu ba a rasa irinsu, wanda idan wani na cikin sarki, gidan sarki ya mutu, to wai ba za a rahe shi kadai ba, sai an gama da wani, wani mai rai sai a game a rahe su tare. Wanda tadda wannan aiki nasu. Wai dai saboda wannan jirin sarauta din wanda ya mutu, dole ya samu abokin hira wanda zai taya shi hira. Dan me zai ta shi kadai? Saboda suna jin tsoron tahiyyar nan wanda mutum yake yi shi kadai. Ko da ka taraza ku mutuwa, zaka ni dai tahiyyar da kai kadai ne kake yin ta. Wancan mutuwa shi daban, kai mutuwar ka daban. Ba wai hira za ku samu kuna yi ko ka samu wanda zai ebe maka kewa, a'a. To wannan shi ma yana daga cikin abu na biyu wanda yake ba mutane tsoro dangane da harkar tahiyya waccan duniya wanda ke jiran mu. To sai wasu abubuwa su masu dimbin muhimmanci wanda suna da daga ciki kenan, wanda za mu kara akan wanga biyu din, wanda tabbas sai ka samu kana da irinsu, sai ka saurara ka ji. Na ɗaya daga cikin abubuwa masu tsanani wanda suke ba mutum tsoro na cewa zai bar wannan duniya din da sunan mutuwa, bai taba jin irinta, bai taba jin dandananta ba. Kullum yana ganin dai mutane suna mutuwa amma bai san menene ba, yana jin tsoron me zai samu shi. Ɗaya daga cikin wannan rashin imani, rashin imani da Allah. Kana samu wanda yake da imani da Allah, kusan shi bai jin tsoron mutuwa, kamar ya shirya ne. Shi yasa kace mutane kusan ki shiryawa, shirya ma mutuwa dan uwana, imani da Allah subhanahu wa ta'ala. Babu kamar wannan, babu tamkar wannan wajen abinda zai hidda maka tsoron mutuwa. Amma duk lokacin da ka ji wai kana jin tsoron mutuwa, tsoron kun ba na wasa ba, kamar yadda zaka samu wasu lalle suna jin tsoron mutuwa ba na wasa ba. Me yasa? Imani. Sun rasa imani, ko kuma imaninsu yana da rauni, yana da rauni game da abinda za su tardawa, game da abinda za su tarda bayan mutuwa. Suna da raunin imani, ba su yarda akwai shi ba, ba su yarda ba ne tabbas za su iya samu wannan abin, ba su yarda ba aljanna da aka ce tabbas akwai ta, ko kuma wuta da aka ce tabbas akwai ta, suna dan shakku. Wannan sai ka samu suna da irin wannan abin. Ko kuma abu na biyu, in mun gama da wancan guda biyu da muka fara gai kenan, abu na hudu zai zama kenan, abu na hudu shine yawan alaka da duniya. Wanda duk yake da alaka da duniya sosai, yana son duniya yadda baka zato. Kullun shirye-shiryen shi da tsare-tsaren shi yadda zai tabbata cikin wannan duniya ne. Komai shirye-shiryen shi da yake yi yana yin su ne dan ya ji dadin wannan duniya din. Za ka samu alakashi da duniya ta yi kari, kenan yana son ya zanna a wannan duniya din. Wanda yake son ya zanna a wannan duniya din, dan uwana, zai ji tsoron haduwa da Allah ko ba zai ji tsoro ba? Tabbas zai ji tsoro, saboda bai shirya ma waccan duniya din ko kadan ba. Shi kullun shirye-shiryen shi game da wannan duniya din, ya samu kuɗi, ya yi aure, ya yi gida mai kyau, ya sai mota mai kyau, ya sai salula mai kyau, ya sai komi mai kyau, ya ta inda yake so mai kyau, ya zanna wurin da yake so mai kyau. Kawai shi ya ruda shi yake so, kuma bai damu da abin da ya zo zai. To wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke sa mutum ya manta kenan da lahira. Daga nan me zai faru? Sai ɗan ƙaramin tsoro. Da ya ji an yi zancen mutuwa, jikin shi zai razana, bai sa ana kawo zancen mutuwa. Sai abu na biyar, wanda shi ma za ka samu mutane suna da irin shi, abinda ke ƙara sa musu tsoron mutuwa, rashin yin ayyuka na lahira in an kira sallah bai damu da ya dage ya zanki sallah mai kyau ba yana yin sallah ya imani akwai sallah yana yi kuma amma ba zai yi sallah da kyau ba ko ba zai ƙara da nafila ba ba zai damu da kyautata mutane dan lahira ba kai shi dai kwata kwata bai damu da yin aiki saboda lahira ba ya yi santa abin da za a yi a bashi lada yanzu ma'ana a bashi kuɗi yanzu a bashi wani abu wanda zai gani yanzu bai damu da cewa wai akwai wani abu da ake ce ma lada ba kuma tana jiran shi lahira ya yi san ya gani kai kenan mai irin wannan bai damu da zancen wai akwai thawabu ba akwai lada ba wanda ake magana akwai zunubi ba tunda ba a yi ganin su in an shekara ce mai wani aikin da kake yi yana da zunubi ko kai hankali to bai ganin zunubi bai san ma me zunubi ba amma anan wa shi yasa mutane zaka same su su yi jin tsoron su samu mummunan sakamako a wannan duniya din shine hibas tsoro a ce wane duk mai irin aikata wannan abu zai same shi tun wannan duniya din kamar a ce misali a ce mishi dan uwana kana zinace wannan bai dace ba ka san da duk wanda kake yin zina to kai ma wata rana za a yi da naka zai ce bai yarda ba ba zai gaskata ba kamar barzancin misali zunubi da zai same shi a ran lahira wuta da take shirin shi bai damu da wannan ba wani lokaci zai damu sai ya ga lalle lalle abinda aka gaya mishi din nan ya faru a gidan shi yadda yake ta yana bata diyan mutane sai gani an biyo shi har gidan shi ana bata nashi a wani lokacin za gani ya dauki darasi ai shi sai Allah gaba daya ya hada akwai sakamako a wannan duniya din kuma da sakamako a ran lahira da ya kyale kawai sai lahira da kwata-kwata irin wannan mutanen ba su gaskatawa sam da abin da addini ke ga musu ba su gaskatawa abin mamaki Allah da hikimar shi sai ya kawo irin wannan sakamako in aikin kwarai kai tun nan zaganin aiki na kwarai sakamako na kwarai in kuma aikin banza kai tun nan zaganin sakamako na banza wani ɗaya daga cikin hikimomin Allah subhanahu wataala ba wai duk bai san bayan shi ba dan kuma ya ba wasu darussa wanda da yake irin wannan aikin to yayi mazai ankara kahin Allah subhanahu wataala shi ma ya kama shi wannan dangane da abin da ya shahi kenan wasu abubuwa da suke sa mutane suna jin tsoro yanzu sai tunda mutuwa shine matlab na hudu wanda muke son mu kawo zance kenan na hudu wanda muke son mu kawo shine azanki tunda mutuwa ɗan uwana mu zanki tunda mutuwa kusan abu ne wanda yake lazim ga musulmi musamman musulmi ga kowa ma ya kamata amma musamman ga wanda ya imani da Allah saboda ita tunda mutuwa tana da alamomi da amfani ga mutum ga rayuwar mutum ku zo mu ji menene amfanin tunda mutuwa ɗaya daga cikin amfanin tunda mutuwa tana janye ma mutum girman kai da ɗaukaka kai da takama duk girman kan mutum in dai yana tunda mutuwa zaga ya sabko yana sabkowa ɗaya daga cikin amfanin tunda mutuwa kenan sannan tunda mutuwa yana kare mutane daga sha'awa wadda ba ta da kyau wadda Allah subhanahu wataala ya haramta tana kare mutum daga bin abinda ko san abinda Allah subhanahu wataala ya haramta mishi san shi zaka ji tana sa maka iyaka tana taimakonka tunda mutuwa yana taimakon duk dan adam cikin tsayawa iyakar da Allah subhanahu wataala ya ajishi sabanin wanda bai tuna mutuwa zaka gani shi ba ya da wata iyaka da yake gani babu halal babu haram a wurin wanda bai tuna mutuwa amma mai tunawa zaka ya san iyaka inda Allah subhanahu wataala ya azami shi kenan anan wurin muna gane wanda yake da tunani na mutuwa yana kwashi albarka mai yawa a cikin wannan duniya din zai kula da taimakon mutane, zai kula da yawan yin alkhairi, zai kula da taimakon jama'a gabaki daya, ba wai kawai kanshi ba. Sabanin wanda bai tuna mutuwa kanshi kawai, nafsi kawai zai zanki duk abin da ya samu kanshi kawai. Kaga wannan babba aibi ne. A yanzu nan muke dakatawa saboda lokacin mu ya kare, amma mu sani akwai sauran cigaba cikin wannan bahasi din mai muhimmanci. Sai mu biyo mu tare insha Allah subhanahu wa ta'ala, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin.